sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Da fatan an kwane lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo ke farin cikin sake saduwa da ku yau Alhamis 13 ga watan Agusta shekarar 2020. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno da ma sauran gwamnonin Arewa maso gabas sun nemi gwamnatin tarayya ta samar wa 'yan sanda manyan makamai irin na sojoji domin ci gaba da tunkara mayakan Boko Haram. Haka kuma a jihar Kano, ana ci gaba da cece-kuce dangane da matakin da kotun shari'ar musulunci ta Kano ta dauka na yanke hukuncin kisa ta hanyar jifa wato Rajamu ga wani dattijo ɗan shekaru 70 bayan samunsa da laifin yin fyaɗe ga wata yarinya 'yan shekaru 12.
Doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai. Ba irin ƙoƙarin da ba mu yi ba shekara da shekaru, mu ne zuwa gidan hisba, mu ne zuwa gidan 'yan sanda.
Za kuma ku ji rahoto na musamman kan martanin da mazauna yankin Arewa maso gabashin Najeriya suka yi game da kafa hukumar kula da yankin, wato North East Development Commission NEDC, kamar takwarta ta Niger Delta NDDC. Sai kuma rahoton wasanni a takaice. Amma duk kafin nan, bari mu fara da jin cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum. Amurka ta bada samun karin mutum 1,500 da suka mutu a duk faɗin ƙasar sanadiyar cutar COVID-19. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda tun daga watan Mayu. Lamarin da ya sa yawan waɗanda suka mutu ya kai 166,027. Waɗannan alƙalma da aka fitar a jiya Laraba sun nuna cewa aƙalla ana samun sama da mutum 1,000 da ke mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19 a kullum cikin tsawon mako biyu da suka gabata a jere. Gwamnatin Trump dai ta ba asibitoci umarnin su daga aika alƙalmansu zuwa ma'aikatan lafiya maimakon hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC. Tana mai cewa yin hakan zai taimaka wa matakan tattara bayanan. Kakakin Majalisar Dokokin Lebanon Nabih Berri ya yi kira da a gaggauta a kafa sabon gwamnati yayin da 'yan majalisa suka amince da dokar taɓacin da gwamnati ta saka na tsawon mako biyu. Bayan mummunar fashewar da ta auku wacce ta sanadin mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu dubbai, kafar yaɗa labaran ƙasar ta Lebanon ta ce kakakin majalisar ya yi kiran ne ga 'yan majalisun a zamansu na farko, inda ya ce da su hanzarta kafa wata sabuwar gwamnati. Tun rahotanni suka ce 'yan majalisar sun fara tuntuɓar juna kan yadda za a kafa gwamnatin a ƙasar ta Lebanon, wacce ke da matsalar nuna ɓangaranci wajen raba madafan iko. A bangare guda kuma, babban jami'in diplomasiyan Amurka David Hale a Beirut ya faɗa a yau Alhamis cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka za ta haɗa kai da hukumomin Lebanon da masu bincike na ƙasa da ƙasa domin gano asalin musabbabin fashewar da ta auku a ƙasar. Mayaka masu ikirarin jihadi sun karɓe ikon wata tashar jiragen ruwa mai muhimmanci a lardin Cabo Delgado da ke fama da rikici a arewacin ƙasar Mozambique, kamar yadda sojojin ƙasar suka faɗa wa VOA. Karɓa ikon tashar mai suna Musimbowa da Fariya a ranar Laraba na zuwa ne kwana biyar bayan mummunan faɗan da ya auku tsakanin 'yan ta'addan da jami'an tsaron ƙasar ta Mozambique. A cewar jami'an ƙasar, har zuwa yau Alhamis, tashar jiragen ruwan na hannun maharan. Tun dai daga shekarar 2017, mayaka masu ikirarin jihadi waɗanda wasunsu ke da alaƙa da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS suke kai hare-hare akan fararen hula da jami'an tsaro. Rikicin ya yi sanadiyar mutuwar sama da mutum 1,000, kana ya raba wasu sama da mutum 210,000 da muhallansu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da takwaran aikinsa Anzi Loga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma, wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwa intanet ta 5G. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Morgan Atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai a yau Alhamis ta nuna mahimmancin tsaron fasaha ta 5G a tsakanin kungiyar tsaro ta NATO da kungiyar tarayyar Turai ta EU. Cikin wani sakon Twitter da ta wallafa, Atagos ta ce kasar Slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kare bayanan sirri da fasahohinsu. Ziyarar ta Pompeo a kasar ta Slovenia ita ce ta farko da wani sakataren harkokin wajen Amurka ya kai tun bayan shekarar 2011. Mai yiwuwa Amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu. Tattaunawa da ake yi kan sabon tallafin ya kawo ƙarshe yayin da fadar White House da Majalisar Dokokin Amurka suka gaza cimma matsaya kan yawan kudaden da ake bukata da kuma yadda za a tunkari agazawa jama'ar kasar da makarantu da kuma tsarin da za a bi wajen daƙilewar cutar ta COVID-19. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin da ya kasance shine babban wakilin shugaba Donald Trump a wannan zama yayi yunkurin farfado da tattaunawar, amma shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun yi fatali da bukatarsa wacce suka ce ba ta karata karya ba, suna masu cewa gwamnatin Trump sun cije a wuri daya. Shugaba Trump dai ya dora laifin rashin samar da karin tallafin a kan 'yan Democrat waɗanda ya ce sun rike wuyan Amurkawa. Barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a New Zealand ta sake sa Prime Minister Jacinda Ardern dora birnin Auckland a mataki na kulli. A yau Alhamis, hukumomi a arewacin birnin na Auckland suka ayyana samun ƙarin mutum 13 da suka kamu da cutar, waɗanda suke da alaƙa da 'yan gida ɗayan nan mutum 4 da aka samu ɗauke da cutar a baya-bayan nan. Wannan lamari na nufin waɗannan sabbin mutane da suka kamu da cutar su ne na farko da aka samu bayan kwana 102 da ƙasar ta New Zealand ta yi ba tare da samun mutum ko guda ba. Yanzu adadin mutanen ya kai 36 ciki har da mutum ɗaya da ya shiga ƙasar daga ƙetare. A halin da ake ciki, Prime Minister Ardern ta saka birnin Auckland mai yawan mutum miliyan 1.6 a mataki na kulle har nan da tsawon kwana 3, inda aka tilasta wa kowa ya zauna a gida illa waɗanda za su fita neman muhimman abubuwa. An kuma jibge jami'an tsaro a kan iyakar birnin na Auckland domin su hana duk wani da ya yi yunkurin ficewa daga cikinsa.
Madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu shiga taskar hotonnin namu. A 'yan kwanakin nan ne gwamnan jihar Borno da ma sauran gwamnonin Arewa maso gabas suka nemi gwamnatin tarayya ta samar wa 'yan sanda manyan makamai irin na sojoji don ci gaba da tunkarar mayakan Boko Haram. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
'Yan sandan Najeriya dai sun dade suna taka rawar gani a yaƙi da mayakan Boko Haram a shiyar Arewa maso gabashin Najeriya. Don kuwa 'yan kwanakin nan ma sai da 'yan sandan suka ceto wasu sojoji da mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da su tare da kwato wasu motocin sojojin daga 'yan Boko Haram din a jihar Borno. Ba mamaki irin wannan kazar-kazar na 'yan sandan ne ya sa gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya ke kiran gwamnatin tarayya ta samar ma 'yan sandan manyan makamai irin na sojoji don kara tunkarar mayakan na Boko Haram.
Dole ne mu tabbatar in wannan abun ba zai yiwu ba. Mutane su zo mu tara kanmu. Da marbin mu mutane 2,300 su ga da police na wanda mu je mu dauki baga. Ban san amfanin soja nan ba, soja 2,200 suna baga.
Gwamnan jihar Borno kenan kuma shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya Farfesa Injiniya Babagana Umar Azulum ke kara jaddada irin rawar da yake ganin 'yan sandan ka iya takawa a wannan gwagwarmaya. To ko shin gwamna Azulum ya dawo daga rakiyar sojojin ne? Tambayar kenan da nayi wa mai magana da yawun gwamnan Isa Umar Gusau.
To magana ne a lokacin na ɓacin rai, amma gaskiyar magana shi ne bai dawo daga rakiyar sojoji. Ai gwamnan ya shaya ban sojoji akan irin ƙoƙarinsu, amma ya san gaskiyar magana shi ne sojoji akwai matsala na yawa. Ko su kan sojojin sun shafa da suna da matsala na yawa. Tunda akwai matsala na yawa, shi ne zai hana 'yan sanda a ba su wasu kayayyakin yaƙi na musamman.
Masana tsaro irin su Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ga yadda ake kallon wannan al'amari.
Wannan magana da gwamna Babagana Professor Babagana Zulum yayi, na farko dai ni zan iya cewa na fahimci gajin haƙurin shi, ko kuma shi ya kai matuƙa yana ganin yakin nan yaƙi ya ƙare a daidai lokacin da yake ganin ya kamata ya ƙare. Maganar cewa a ba 'yan sanda manya-manyan kayan aiki kamar su artillery, a gaskiya ba shine zai zama mafita ba. Saboda me? Shi fa a tsari aikin soja daban, aikin dan sanda daban. Kuma abin da yasa aka kafa soja daban, abin da yasa aka kafa dan sanda daban. Shi dan sanda tun tarihi dan sanda yana cikin mutane ne. Abin da ake tsoro shine dan sanda ya dinga gaba ɗaya dan sanda su dinga tunani kamar soja ko su dinga samun makamai kamar soja. A gaskiya ba zai haifar da mutane dan ido ba. A kawo maganar cewa dan sanda ya dinga kallon kamar shi soja ko kuma ko mutane su dinga kallon da soja dan sanda ɗaya ne. Ba zai yi ma su kansu ɗan sandan amfani ba, ba kuma zai ma jama'a amfani.
Kuma duk ƙoƙarin da muka yi don jin ta bakin mahukuntan sojoji da ƴan sandan, abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina Kaina, yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kano, inda masu sharhi kan al'umuran yau da kullum, musamman malamai da 'yan gwagwarmayar 'yancin mata da ƙananan yara ke ci gaba da mayar da martani game da matakin kotun shari'ar musulunci ta Kano, wadda ta zartar da hukuncin kisa ta hanyar jifa wato lajamu ga wani dattijo ɗan shekaru 70 bayan samunsa laifin yin fyaɗe ga wata yarinya 'yar shekaru 12. Daga Kano ga wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani.
A jiya Laraba ne kotun karkashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Yola ta tabbatar da laifin ga tsohon mai suna Mati Audu na ƙauyen Farsa da ke karamar hukumar Tsanyawa a nan jihar Kano. Kana daga bisani ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar jifa wato rajamu. Hukuncin na zuwa ne kwana biyu bayan wata kotun shari'ar musulunci a nan Kanan ta yanke makamancin wannan hukunci ga wani matashi dan shekaru 22 bisa laifin batanci ga manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam Mustafa Muhammad Dandime yayi tsokaci.
Magana ta gaskiya, waɗannan hukunce-hukunce tsari ne na addinin musulunci, kuma haka suke a musulunci. Lokacin da Shehu Usman bin Fodio, yadda Allah ya tabbata a gare shi, wato ya karbi jagoranci na al'umma kuma a ƙarƙashin daula ta musulunci, wannan lokutan duk abubuwan da aka aikata a ƙarƙashin waɗannan sarakuna waɗanda Shehu Usman ya nada, duk sun zartar da irin waɗannan hukunce-hukunce, kuma daidai da yadda yake a tsari na addinin musulunci, kuma hakan yake irin yadda aka zartar a yanzu. Babu wani bambanci, babu sabani. Amma lokacin da tura suka zo, irin waɗannan hukunce-hukunce da sun karbe su, domin yanzu ba an ce an yanke hukuncin ba, yadda aka ce an yanke hukuncin kuma an ce an bada dama a ɗaukaka ƙara. To ɗaukaka ƙaran nan da za a kai kotun ne ta me ta wadda take ta turawa. Daga nan kuma a nan ma sai an ce sai gwamna ya sa hannu. To a da babu wannan.
A nasu bangaren kungiyoyi da cibiyoyin gwagwarmayar kare haƙƙin mata da yara sun daɗe suna fafutukar ganin ɗaukar tsauraran matakai ga masu irin wannan ta'ada. Hajiya Hawwa Ibrahim El Yakobi ita ce daraktar gidauniyar ilimin Nafi'an mai tallafawa ilimin ƙananan yara a nan Kano.
Doka ta yi daidai kuma kotu ta yi daidai. Ba irin ƙoƙarin da bamu yi ba shekara da shekaru, mu ne zuwa gidan hisba, mu ne zuwa gidan 'yan sanda, mu ga ya za a samar wa abin aiwa tafkar hanci. In ba a fara hukunci mai tsauri ba, kuma a tabbatar an zartar da wannan hukunci, ba wai a yi shi ba kuma shikenan a yi sama da fyaɗe da irin wannan hukuncin ba. Saboda yaran nan da ake yi wa fyaɗe, kowa ya riga ya sani, an riga an kassara musu rayuwarsu, waɗansu mutuwar ma suke yi. Kuma shi kamar hukuncin kisa, kamar wanda ya yi hukuncin kisa aka ce za a kashe shi, sai a ce ka a kashe shi, to wanda ya fade ma kisa yake yi. In ana mutuwa sau goma, ya kamata ya mutu sau goma, saboda ya kashe mutum ya kai goma. Don haka dole a yi hukunci, kuma dole a zartar da hukunci.
Sai dai Malam Mustafa Muhammad Dandime ya ce zartar da hukunci irin wannan na nuna koma baya a tsakanin al'ummar musulmi.
To idan za mu kalli abin a faɗi ne, ba ci gaba ba ne a addinin musulunci. Shi fa musulunci kullum shi so yake ya hana barna, so yake kullum a kiyaye manyan laifuka. Kaga wannan an ce matashi ne dan shekara 22, wancan an ce dattijo ne kusan shekara 70. Akwai matsala. Yaya muka bari har yaron nan ya kai shekara 20 bai san kima da daraja ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ana kallon sa yana rayuwa a cikin mu. Sannan wannan dattijon wanda shine zai jagoranci al'umma, kuma yaran nan ya rika nuna masa ga abin da ya kamata su aikata, yau kuma shine yake aikatawa. Mafita mu ƙara dawowa baya mu duba tarbiyyar ƴaƴanmu, mu ƙara dawowa baya mu duba yadda dattawan mu suke tafiyar da al'amuran mu. Kuma da mun ai an ce ana samun dattijon arziki ne lokacin da aka samu yaron arziki.
Malam Mustafa Muhammad Dandima kenan, guda cikin malaman addinin Islama a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ma Dalla a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. Yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz da rahotonsa na musamman na wannan makon.
Yanzu rayuka da dama ne ma suka salwanta baya ga dukiya. Sanadiyar tashi-tashin hankulan Boko Haram yayin da aka tarwa tsagaruruwa lalata makarantu, asibitoci da ma sauran wuraren hada-hadar jama'a, batun da har kullum al'ummomi yankin ke makira ne da ake musu dauki. To sai dai kuma a wani mataki na kan da garki domin tada koma da al'ummomi yankin arewa maso gabashin Najeriya, wanda su ne ma tashi-tashin hankula na Boko Haram din tafi shafa, ya sa gwamnatin Najeriya kafa hukumar kula da yankin, wato North East Development Commission NEDC, wato kamar ta koranta na Niger Delta NDDC. Hukumar da kullum ta kai tutar tada koma da al'ummomin na arewa maso gabas. Batun da wasu kuma ke ganin ba ma haka zancen yake ba.
Ba mu gani amfanin North East Development Commission ba. Muna jin suna, muna gansu a television, muna ji bajin da ana basu da sauransu, ba mu gan kome ba. Da a ce mako sun gina qualibeti, da a ce mako sun gina buka ma wata tsoho wanda mun sani, da mun ce suna kan aiki. So a ganin mu North East Development Commission har yau ba mu ji su ba, muna kuma kira da babban murya. Su gaggauta zuwan su a wuri mu domin a gina gidajen mutane, a gina churches, a gina masallatai, a kuma compensating yan kasuwan da sun rasa dukiyoyin su ba su jari a wannan lokacin.
Abubakar Sayidu Jimo, guda daga cikin ƴaƴan jam'iyyar PDP a Najeriya da kan yi tsokaci kan harkokin arewa maso gabas, ya dubi manufar kafa wannan hukuma da kuma yadda malam mura ke tafiya a yanzu.
Ayyuka da ya kamata su yi da makudan kudaden ƴan Najeriya koko kudaden ƴan arewa maso gabas. Tana nan kamar haka, idan ka dubi uba da kuma yanayi da muka shiga a ƙasar nan, musamman abinda ya jibanci harkar Boko Haram, irin yadda tattalin arzikin arewa maso gabas ya tabarbare, idan ka dubi abinda ya jibanci harkar kasuwancinmu da harkoki na ilimi da kuma harkoki na kiwon lafiya, duka kusan ya tabarbare a wannan yanki namu. Shinan kanka ne lokacin Boko Haram yadda suka kawo karye wanda tarin arziki na ƴan kasuwanninmu, suka ta ɗiban ganima na ƴan kasuwa kayayyakinsu. Za ka samu wani yana da dukiya ɗumbin yawa, amma wannan shi ta kawo masabar kasancewansa a talauce don irin wannan ganima da suka ɗiba na kayan al'umma. Kuma har ilau idan ka dubi abin da ya jibanci bangaren rashin kiwon lafiya da nake faɗi, a kiwon lafiyarmu ya tabarbare, magunguna ɗan karanta a ɗakunan shan magungunanmu musamman mutanen da suke karkara. Za ka samu lallai kuwa abin da ya jibanci suna da karancin magunguna da kuma wurin kwanciya da kuma abin sanyawa a baka. Duka wannan mutanenmu musamman da suke karkara na wannan yanki na arewa maso gabas, mutanenmu sun shiga wannan hukuma din. Idan kana harkan ilimi Alhaji Ibrahim, za ka samu harkan ilimi ƴaƴan talakawa ba sa iya zuwa makarantu, kuma ko da sun iya zuwa, waɗanda suka iya zuwa makarantu sai sun ɗan sayar da hatsinsu suke da shi, ko ku kaga wani uba ya kama ɗan akuyansa ko agwagwa ko kaza, sai ya sayar da kafin nan ya samu ya dan bawa ko kuma dinka yaron ma riga wanda zai sanya matsayin uniform wanda zai tafi wannan makaranta din. To wannan irin wannan kalubale muna tsammanin cewa mutanen North East Development Commission za su maida hankalinsu akan ababa ɗaya da ya jibanci wannan.
Kamar Abubakar Jima ɗan PDP, shi ma sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Adama Ahmad Lawal, ya kobi sahun masu yin kira ne da gudanar bincike na yadda hukumar ke gudanar da ayyukanta kamar yadda ma aka bincike hukumar NDDC.
North East Development Commission ne kowa ya sani an kekiro ta ne saboda ta gina wayannan wurare da suka samu barna saboda dalilin kungiyar na Boko Haram, wanda kuma ya kamata daga yanzu ya kamata a ce sun fara gine-gine musamman wuraren da aka lalata wanda mutane suke amfani da shi. Amma har ga zuwa yanzu sai dai kaji suna ba da kwangilan sayo abinci da wasu abu, wanda kuma ni ina ga a nan ba shi ne babban abin da ya sa aka giɓo wannan North East Development Commission ba. An ƙirƙiro su ne saboda su gina wuraren da aka rusa. Misali yanzu gadan da ya haɗa Michika zuwa Mubi ta kare, har yanzu aikin a tsaye. Ya kamata da North East Development Commission ta taking over wannan aikin, ta ga cewa ta gama wannan gada. sannan gadori da aka karya tsakanin madagalimin cika duk ya kamata a ce wannan commission ta yi makarantu da aka rurrusa da wasu abubuwa ya kamata a ce ta gina ba amma sabanin wannan sai kasance wannan aikin ba shi suke yi ba kuma ya kamata a ce mutanen notice su ya kamata su fi kowa gajiyan wannan wuri saboda an yi don su ne ba amma sai kaga ana ba da aiki karasa su ake ba su kungilan ma na kawo wannan abu so don haka ni ina ga kusan kulliya ba ta biya kudin sabulu ba so ya kamata shugaban kasa da yan majalisa su kai wannan abun su sake duba su ga shin wani aiki suke yi kuma abinda aka sa su ayi suna ko ba sa yi so don haka bincike maganar bincike ya zama dole yanda ake binciken NDDC ya kamata National Development Commission ma a sa mata ido don bai kamata an kirkiro wannan wurin saboda mutane a gina wuri su koma ba sai kasance an kirkiro wannan wurin wasu kalilan mutane suke amfana da shi suna cika ajiyarsu da kuɗi so ni ina ga ya kamata shugaban kasa ya tashi bacci da yan majalisan tarayya su kasance sun samu wannan wuri udo don a kasance an gina wa mutane wuraren sun koma da damuna mutanen madagalimin cika in kamar yadda na sani ba san wasu wurare ba ba sa iya wuce aka yi ruwan sama saboda wannan gada har yanzu aka rike ko da federal government ta ba da kungila in aka gagara ya kamata notice development committee ta shigo ta ga cewa an gama wannan aikin shi yasa abin da yasa aka kirkiro ta assalamu alaikum
to wai ko anya wakilan al'umman yankin arewa maso gabas na sanar da yadda hukumar ta NEDC ke gudanar da ayyukanta a yanzu honorable Jafar Magaji dan majalisar wakilai ne mai wakilta mazabar kanin hukumomin mubi ta arewa mubi ta kudu da kuma karamar hukumar mai ha
to mu ba amfani da taron kawai da suke cikin in ana so a yi abu a wata mazaba in akwai waɗannan mutane ɗan majalisar jiha na tarayya ko sinito a tuntube su tuntube mutane menene da nasu a damun ruwan sha ne a wannan wuri an ce yanci da kulabin kwamishin dama muna da ruwa a wuri kaza wanda in sajensu sun lalata ko kuma dama ba mu da shi muna da ta yadda muke ƙoƙari mu samu sanadiyar wannan Boko Haram ya sa mu rasa ɗan abin da yake hannun su ba za mu iya ba in aka tuntuɓi ɗan majalisun su da suke wannan wurin sun san damuwoyin su saboda kullum su suke kawo kuka shi kuma talaka yana gani kamar ɗan majalisa komai a hannun sa yake in bai samu ɗan majalisa ne ana cikin ya samu ɗan majalisa ne kawo shi saboda ana ce masa yana Abuja ko yana kuma state tare da ayyukan gwamnati don haka ya kamata su Notice Development Commission da duk wasu wanda an yi hakkin al'umma yake na rage raɗaɗin talauci da ainihin sake gina al'umma su dinga tuntuɓar waɗannan mutane mun ba ma kungila ko mu ci a ba mu kungila ba amma ya kamata ku san hakkin al'umma mu duba abin da suke a kan mulki da haka ya kamata duk abin da za su su nemi shawara a wurinmu saboda mutane mun san sani in suna yin yadda suke so to mu ba za mu yaba musu saboda mutane ba za su yaba da abin da suke mu ko muna amfani ne ko ko muna magana ne da yan al'umma wannan shi ne
to sai dai kuma yayin da wasu make suka da kuma zargin tafiyar hawainiya shi ko Yakubu Musa wani dan jarida da ke bin diddigin lamura na Arewa Musa Gabas yace babu yabo babu fallasa
kuma kowane yanki wato jihohin da wannan rikicin Boko Haram ya shafa suna da wakili a wannan Northeast Development Commission su in suna ji akwai wani abin da ba a yi musu tuntuɓi wakilin su ji me yake faruwa ya gaya musu don ba haka kawai ake tashi a ji a fara sai an zanna an yi plan an tsara musu shirye-shirye za su gani cewa lallai akwai abu a ƙasa wanda ake ƙoƙarin a yi musu kawai da wakilin ko ba a gama shirye-shiryen ba ne ko kuɗin ayyukan ba su shigo ba tukun.
Kawai yanzu duk ƙoƙarin ji daga bakin jami'an hukumar ta Northeast Development Commission abin ko ya ci tura domin ko an shaida ne sai dai na garzaya Abuja kasancewar babu ofishinta a jiha. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaya da Ibrahim Abdulaziz, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum sauraron gidan rediyon Murya Amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labaran wasanni. Za mu fara ne da batun hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF tana jiran amsa daga ma'aikatar wasanni da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara a kan cutar COVID-19 game da wata bukatar fara kamfen don wasannin share fagen shiga gasar cin kofin duniya na 'yan ƙasa da shekara 20 da kuma na mata 'yan ƙasa da shekaru 17. Mazan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 20 ana sa ran za su fafata da 'yan ƙasar Burkina Faso a tsakiyar watan gobe na Satumba, yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa na mata 'yan ƙasa da shekaru 17 za su kece raini da takwarorinsu 'yan ƙasar Ghana a farkon watan Oktoba. Ma'aikatar matasa da wasanni ta amince da ƙuduri daga sakatariyar game da dalan Amurka miliyan 2 da za a raba su ga dukkan ƙungiyoyi daban-daban. A wata sabuwa kuma, wani batu na yawo da ke alakanta cewa ƙasar China tana burin samun wani kwantiragi da zai ba da dama wa Sinawar tallata kamfanoninsu a ɓangaren harkar gasar ƙwallon ƙafa. A dangane da haka ne, sai tuntuɓi tsohon sakataren hukumar wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya, Alhaji Sani Ahmed Toro, domin neman ƙarin bayani dangane da abubuwan da kwantiragin ya kunsa.
Wannan muna ta ji ne daɗi-daɗi ake ta faɗa cewa akwai kwantiragi da ake so a saka tsakanin kamfani daga China za su haɗu da hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya da kuma su LMC, wato masu gudanar da Professional League na Najeriya. Da wannan abu ba sabon abu ba ne, tunda an taɓa yin irin waɗannan abubuwa, amma ƙarshen suka kasance ba a jin daɗi, akan rabo baram-baram. Irin waɗannan abubuwa kamar lokacin da muka yi na Adidas, muka yi kuma na Nike, muka aka yi na Puma, aka yi da kamfanoni da yawa da wasu mutane suka fito su ma suka yi abu. Duk da ya dogara ga ainihin abin da aka saka a cikin wannan kwantiraki, amma yawanci abin da ake sakawa a ciki sukan saka ne maganan su tallan su nema. Yanzu kamfanin da za ta zo ai za ta yi talle ne, kuma a ce China kuma ka san dama su a ƙwallon ƙafa ba su yi nisa ba, kamar yadda 'yan ƙwallon Najeriya suka yi nisa aka san su a duniya gaba ɗaya. To za su zo ne watakila su kawo kayayyaki, watakila kuma su kawo maganan yadda ma za a gyara filin wasannin gaba ɗaya, watakila kuma su saka a ciki cewa ga irin abubuwan da za a ba wa ita hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya a shekara-shekara.
Daga Bauchi a Najeriya.
Madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Amurka ta bada samun karin mutum 1,500 da suka mutu a duk faɗin ƙasar sanadiyar cutar COVID-19. Wannan shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana guda tun daga watan Mayu. Lamarin da ya sa yawan waɗanda suka mutu ya kai 166,027. Waɗannan alƙalma da aka fitar a jiya Laraba sun nuna cewa aƙalla ana samun sama da mutum 1,000 da ke mutuwa sanadiyar cutar ta COVID-19 a kullum cikin tsawon mako biyu da suka gabata a jere. Gwamnatin Trump dai ta ba asibitoci umarnin su daga aika alƙalmansu zuwa ma'aikatan lafiya maimakon hukumar da ke yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta CDC. Tana mai cewa yin hakan zai taimaka wa matakan tattara bayanan. Kakakin Majalisar Dokokin Lebanon Nabih Berri ya yi kira da a gaggauta kafa sabon gwamnati, yayin da 'yan majalisa suka amince da dokar taɓacin da gwamnati ta saka na tsawon mako biyu bayan mummunar fashewar da ta auku, wacce ta yi sanadin mutuwar mutane da dama ta kuma jikkata wasu dubbai. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta Lebanon ta ce kakakin majalisar ya yi kiran ne ga 'yan majalisun a zamansu na farko, inda ya ce da su hanzarta kafa wata sabuwar gwamnati. Tun rahotanni suka ce 'yan majalisar sun fara tuntuɓar juna kan yadda za a kafa gwamnatin a ƙasar ta Lebanon, wacce ke da matsalar nuna ɓangaranci wajen raba madafan iko. A ɓangare guda kuma, babban jami'in diflomasiyyar Amurka David Hale a Beirut ya faɗa a yau Alhamis cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka za ta hada kai da hukumomin Lebanon da masu bincike na ƙasa da ƙasa domin gano asalin musabbabin fashewar da ta auku a ƙasar.
Thomas Sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Ya sa madadin kowa da kowa, musamman ma shi Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Nathers Gresham da ta hada shirin ta ba da umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.